wata gidauniya mai zaman kanta da ake kira Kaltun Foundation, tare da wasu kungiyoyin masu zaman kansu guda biyu, sun mika wasu mutane biyu da suka karbo daga hannun maharan Boko Haram ga gwamnatin jihar Borno. Waɗannan mutanen dai sun hada da wani limamin coci da ake kira Living Faith Church da kuma ake garin Maiduguri, wato Pastor Moses Oyoleke, da aka yi garkuwa da shi tare da wannan 60 watanni bakwai da suka gabata akan hanyar su na zuwa Chibok. Ice an kuma ya garkuwa da shi ne dabda za su shiga garin Bama, ganin cewa aka yi kewaye ne kafin a je garin Chibok din, wanda sai a ranar Lahadi nan ne aka samu damar yan toshi, amma ce dan uwan nasa yana can har yanzu a hannu. Na dai samu zaman zanta da wannan pastor bayan ya kashi ga gwamnatin jihar Borno, kamar abin da ke cewa,
wato gaskiya murna ne ta cika mini a zuciyata da aka karbo mu. Nazo na ga ku yanda nake ganin ku nan da ƴan uwane na, nayi murna da ganin ku. Haka shine
kamar mutane ko kai a can ko kuma shekara nan da
to nayi watanni suna bukan watanni guda
kamar wani akwai azabta da kai da suka yi.
Gaskiya babu wani azabtawa.
To me suke ce maka ganin tsawon watanni bakwai da kai a hannun su?
Bande yanda muke zama da su ta zaman lafiya, ba wani abubuwan da yake tsakanin mu da su, ba wani mutum.
Kai mabiyi ne, mabiyin addinin Krista, kuma a kasarin waɗannan mutane ana kyautata ga kamar musulmai ne, kamar sun buƙace ka musulunta?
A lokutuna da yawa sun buƙaci na musulunta, amma kasan kuma idan kana da basira akwai yanda zaka bi da mutane wanda ba za ku yi faɗa ba. Idan suka zo wa zidin zan kwantar da hankalina, zan ji duk abubuwan da suka faɗa.
Sannan ne aka kama ka ne masu kuma?
To muna kan hanyar za mu tafi Chibok, aka kana mani kusa da Bama ta su suka shigar mu Yale. Daga Yale da suka shigar mu din ne suka je suka zagaya da mu suka shigar mu Sambisa din. Domin ka san Yale din muka san su ne yan Boko Haram din. Yawwa.
Kai kadai ne ko tare da wasu mutane?
Da mu biyu ne, da ni da ɗan uwana. Shi ɗan uwana din shi ne wanda yake can har yanzu wanda ba su sake shi ba.
Kamar shekaran fasto nawa da haihuwa yanzu?
To Ubangijin Allah ya taimaka ni da shekaruna na 58 yanzu.
Ko ya rayuwar wannan yarinya a shekaru 14 da haihuwa ya kasance da ake kira Jagilaya Ibrahim, lokacin da aka sace su a gidan nasu a wani ƙauye da ke karamar hukumar Askira Uba da kuma ke kudancin Borno. Ga dai abin da yarinyar ke cewa.
Gashi Allah ya sa an karɓo ki ko? Kwananki nawa hannu waɗannan mutane?
Wata
tara. Shekaranki nawa ne da haihuwa?
10
nawa?
14.
Kina da aure ne? Da kika je can kama akwai batun aure da suka yi miki?
Ba.
Da suka yi miki aure ba? Amma ya rayuwa yake a can?
Rayuwa ne, yara kanana ana musu aure. Mata kuma ba sa magana da kusa. Ba a tafiya kuma da kayan sai da jilbabi, ba a fita yawo a banza.
Da dare kuna wuri ɗaya kenan kawai. To Allah ya sa ka amana. Ba komai kin ji ko?
Umma Kaltun Rabiu dai ita ce shugaban gidauniyar na Kaltun Foundation, wanda kuma suka karɓo waɗannan mutane.
To mun yi ta aiki sosai a kai da daɗewa. Sai wannan karan ne dai yanzu Allah ya kaddara dai za mu same su.
Ganin cewa na ga hotunan ku har kun shiga daji hakan nan wajen ku fito da wannan, baki samu wani fargaba ba tun da ake tsakanin waɗannan ɗan wanda ke zuwa cewa ɗan Boko Haram ne?
To ai ko akwai fargaban, amma kuma kawai dai tunda na sa aiki a gabana kawai na ɗauki tawakkali da shiga gona.
Wannan shine karo na farko da yake irin wannan aiki ko kuma kin sha irin shiga tsakani haka ki kwato mutane?
Na yi na farko na Halima Umar Wani. AR bautan ƙasa. To yanzu na biyu ne baddanai.
Kuma da kuɗi da kuke biya ne ma waɗannan mutane kafin su sako waɗannan mutanen koya ne?
A'a, ba mu biyan ko sisi.
Tuni dai gwamnatin jihar Borno ta yi alƙawarin taimaka wa waɗannan mutane da kuma mika su ga ƴan uwansu. A cewar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur, da ya karɓi mutanen a madadin gwamnatin jihar, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.